sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaya jamhuriyar Niger kuna iya jin wannan shiri a yamaya gidan radio VOA Africa mita 102.5 da kuma ta tashoshin radio Amfani FM da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Lol FM da kuma Liya. A yanar internet ma kuna iya jin mu duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum tare da sauran abokan aiki sahabo Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin jan akalar shirin a daidai wannan lokaci. To ba labaran duniya za mu kawo kaɗan daga cikin jawabin da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya gabatar a taron tuntubar juna kan rikicin Sudan ta kudu. Sannan mu kawo muku shirin tsintsiya daga bisani ku saurari jawabin da tije daga arewacin Najeriya. Amma hali yanzu sai a gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani harin kunar bakin waken da aka kai da mota yau ya barraka wani wuri mai cinkushe da jama'a dake wajen wani ginin gwamnati a Kabul babban birnin kasar Afghanistan ya kashe mutane akalla 95 baya ga wasu 163 da suka jikata. Ma'aikatar lafiyar kasar ta tabbatar da wannan adadin. An hango turnaƙaƙƙen ƙura da hauhawar hayaƙi na tashi sama a yankin tsakiyar babban birnin ƙasar bayan aukuwar fashewar a daura da ginin tsohuwar ma'aikatar cikin gidan Afghanistan a cewar shaidu. Wani mai magana da yawun ma'aikatar cikin gidan Afghanistan mai suna Nasrat Rahimi ya ce maharin ya yi amfani ne da wata motar ɗaukar majinyata wadda ya loda wa bama-bamai wajen kai harin a inda wasu fararen hula suka taru sosai. Tuni kungiyar Taliban ta bugi kirji ta ce ita ta kai harin. Wani mai magana da yawun kungiyar 'yan bindigar ya ce an yi niyyar auna wata babbar tawaga ce ta sojojin Afghanistan. Amurka ta yi Allah wadai da wannan harin wanda ta bayyana da mai narshin kan Kaddu. Yau Asabar duniya ke tunawa da zagayowar lokacin da aka yi wa Yahuda kisan kare dangi na Holocaust wanda ke cike da bukin tunawa da yadda aka ceto sansanin tare Yahuda wanda za a kashe na Auschwitz Nazi a shekarar 145. Gidan ajiye kayan tarihi na kisan kare dangin da aka yi wa Yahudawa da ke nan birnin Washington DC ya shirya wani taron manyan jami'ai daga sassa daban-daban na duniya saboda tunawa da kisan nan da aka yi. Jakadan kungiyar tarihin Turai David O'Sullivan ya ce shirya hidimar tunawa da kisan na Holocaust a gidan adana kayan tarihi na da matukar muhimmanci saboda zai sa 'yan baya su koyi darasi daga miyagun abubuwa da suka gabata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta halarci taron tattaunawa ta maido da zaman lafiya a Siriya wanda ƙasar Rasha ke ɗaukar nauyinsa wanda za a yi a garin shakatawar nan na gabar Black Sea wato Sochi a makon gobe don da yake a warware wasu daga cikin abubuwan da ke damu Majalisar Ɗinkin Duniyar. Ba da daɗewa ba, Majalisar ta Ɗinkin Duniya ta kammala taron kwanaki biyu na shiga tsakani a rikicin gwamnatin Siriya da 'yan tawaye a Vienna. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yanke shawarar tura wakilinsa na musamman kan batun Siriya Stefan de Mistura zuwa taron na Sochi wanda za a fara ranar Litini. De Mistura ya karanta takardar Rasha mai zawarcin Majalisar Ɗinkin Duniya ta halarci taron na zaman lafiya. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ministan tsaron Amurka Jim Mattis ya ce Amurka za ta ci gaba da abin da ya kira daurewa da kuma samar da zaɓin matakin soji mai inganci ga jami'an diflomasiyyar da ke ƙoƙarin kwantar da ƙurar da ke tashi a yankin ruwan Koriya tare kuma da magance barazanar nukiliya da makami mai linzami daga Koriya ta Arewa. Da yake jawabi yayin da yake tafi a jirgin sama gabanin saukarsa a tashar Pearl Harbor, Mattis ya kuma yi gargadin cewa a shirye Amurka take ta taya Koriya ta Kudu da yaƙi muddin Koriya ta Arewa ta kai mata hari.
Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Gobe Lahadi 28 ga watan Janairu ake sa ran bude babban taron kungiyar hada kan kasashen Afirka a Addis Ababa babban birnin kasar Habasha. Tuni shugaban Najeriya da takwarorinsa suka isa wannan birni. Da yake magana a wani taron tuntuba kan rikicin Sudan ta Kudu babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya koka kan rashin damuwa da shugabannin siyasa a Sudan ta Kudu suke nunawa duk da matsalolin da rikicin yake ƙara jefa al'ummar su. Babban sakataren na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce duk wata hanyar da za a bi na magance rikici da yaƙi-yaƙicin yawa a Sudan ta Kudu to tilasta samo asali daga Afirka. Mr. Guterres ya yi wannan furucin ne yau Asabar a Addis Ababa a taron tuntubar juna tsakanin Majalisar Dinkin Duniya da kungiyar raya arzikin kasashe da ke yankin gabashi da kuma can kuriyar Afirka da aka fi sani da lakabin IGAD da kuma kungiyar hada kan kasashen Afirka a zaman da suka yi Addis Ababa babban birnin kasar Habashan. Mr. Guterres ya ce da farko abu ne a fili a gare ni cewa kuma na nemi gafara fadin haka amma ban taba ganin yan siyasa waɗanda batun rayuwar al'umma su bata taba damun su ba. Wanda ya sa na hakikance cewa ya haifar da bukatar ganin ana ci gaba da matsin lamba daga dukkanin mu domin mu tabbatar da ganin sun dauki hakkin da ya rataya kansu a zaman shugabannin al'ummar su maimakon ci gaba da tsawaita rikicin wanda yake cutar da dimbin al'ummar Sudan ta Kudu. Batu na biyu wanda ya bayyana fili a gare ni inji Mr. Guterres shine a kowani yanki ciki har da inda na fito akwai sabanin ra'ayi da bukatu wanda babu makawa koda a makwabtan Sudan ta Kudu dole ne a samu haka amma ra'ayina dukkan bambance dake akwai tsakanin makwabtan Sudan ta Kudu anan ina ganin akwai bukatar kungiyar tattalin arziki na yankin da ake kira IGAD a takeice ta tabbatar da cewa waɗannan sabanin ra'ayoyi tsakanin makwabtan Sudan ta Kudu bai zama dalili zai sa assasa matsaloli da suke gudana a cikin kasar ba. Wannan batu haka yake, haka kuma ya kamata a kalli lamarin daga cikin kungiyar IGAD da kuma a wajenta da kuma kungiyar hada kan kasashen Afirka. Babban sakataren na Majalisar Dinkin Duniya ya ci gaba da cewa gaskiya a sassan duniya daban-daban akwai wasu kasashe da ra'ayoyinsu da burinsu suka saba da na IGAD da kungiyar hada kan kasashen Afirka da ma Majalisar Dinkin Duniya kan wannan rikici da ke wakana a Sudan ta Kudu. Wannan dalili ne yasa akwai bukatar mu tabbatar da cewa muna kanmu yana hade kuma mun shawo kan dukkan kasashen duniya su kasance suna tare da mu akan wannan burin na ganin an kawo karshen wannan rikici. Tunda farko Mr. Guterres ya yaba da irin rawar da kungiyar IGAD ta taka a matakai daban-daban da kokarin ganin an tsagaita wuta da kuma kara kare farar hula a Sudan ta Kudu. Wakiliyar Muryar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Margaret Bashir ita ce ta aika mana da wannan rahoto.
Wasu sun tatta da kayan baya sun juya wai hada kai baya an ce su fito sun kokkoya sun kafi kowa jayayya ku fito fili ai gogayya ra'ayin kirki mai rinjaya sun ce ba su a goyon baya na in ko shahararre na ya kama zumunai da amana kuma babu nifaka da shiyana.
Madalla yanzu kuma sai ku gyara zama gajin mai Ali da shirinmu na gaba.
Yan tsiya
madaurinki daya
masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Assalamu alaikum, Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Galibi da iyaye mata suka fi dandanawa a duk wata tarzoma da ta kunno kai. Galibi su ake kashewa ƴaƴa da kuma maza, kuma galibi ƴaƴansu ne ake yaudara suke shiga yin ayyukan asha. A saboda haka wannan fili na tsintsiya zai tuna baya akan irin tarbiyyar da ya kamata a baiwa yara.
Assalamu alaikum, suna Rafate. Dan Allah mu ci gaba da tarbiyyar ƴaƴanmu irin hali abubuwan da yanzu ake fama a cikin gari a ke a darinjaye yara a kira su a ba su kudi a zo a daura musu bom dan Allah mu iyayen mata mu kula da ƴaƴan mu mu ba su tarbiya mai kyau mu san ina suka je inda wani guri suka je sun jima ina suka shiga dan saboda mutane yanzu sun yi yawa sun ga yara ƴan mata haka suna rinjayen su da kudi kuma yau su ba su gobe a ba su wata rana za a ba su bom a kai su inda ba shi ba a ce ku je ku shiga kaza gunga taruwa ku je kuma yaro ko yarinya bai san akan cewa wannan abun yau an bani kudi gobe an bani bazan iya karba ba bazai iya fada ba zai iya tafiya dan Allah ƴan uwana mata mu kula mu lura da tarbiyyar ƴaƴan mu shiga da fitan su mu kula da su mu tarbiyyar da su ta hanya mai kyau
ni ne mai suna Saratu Samuel mu kula da ƴaƴan mu da kannan mu mata kannan mu maza a yanayin yanda gari abubuwa yake faruwa da dama mu iyaye ya kamata mu dinga kula da ƴaƴan mu shigawan su da fitawan su dan zamanin yanzu wannan wani ba zai sani ba ko yaro karami ko babba ma kan iya rinjayen rayuwar su a doki kudi mai yawa a ce kai ka zo ka karba zaka karba gobe mai shi zai zo ya kara ya zona wannan hanyar da kana bi din ya ce maka kai gashi wannan kai kaza da shi zaka karba daga bayan wannan kudin nan zai zo ya zama abu daban a zo a doki bom a sa ma yaro a ce maybe ka je gurin da jama'a suke ko gurin da sojoji suke ka je in ka je sai ka danna guri kaza abu ya je ya faru ko kuma a cikin church ana sujada yaro a doki bom a je a dora mar a ce ka je church da shi ko kuma masallaci ya kamata mu iyayen yara mu dinga lura da ƴaƴan mu sosai safe yaro zai tafi makaranta ka ja kunnen yaro kafin ya fita daga gida ya tafi makaranta ka kai shi ko kuma shi zai iya zuwa da kanshi ya tafi zai dawo ka lura da time da yaron ka yana zuwa daga makaranta yana tashiwa daga makaranta ka lura in ka gan ya wuce wannan time din nan ka fita da kanka ka je ka duba hanya ya me ya faru yaro na bai zo da wuri ba dan me yasa muna kula da ƴaƴan mu ne ya kamata mu dinga sa ido akan ƴaƴan mu sosai
sunana Hadija Bukar to tarbiyyar ƴan mata da maza tarbiya wajen uwa da uba saboda me yanan kun aifa yaro kun aifa wuri zai tafi baba zai tafi kaza mama zai tafi kaza a'a wurin tafiya na bai yu ba e kamata in za ku tafi da mamanka ku tafi ko gidan babanka gidan kakanka da mamanka za ka tafi amma kun bar yaron nan yace zai tafi gidan kawarta ba tafiya gida kawa bane zai tafi wajin bacewa ne Baba ya dawo daga makaranta bai zo ne ci abinci ba yace zai tafi wajen abakwani ba tafiya wajen abakwani bane bacewa ne kai uba mangarfi yayi ka tara yaranka a gabanka ku zo na ku ci abinci a wuri daya ka ba su tarbiya yaranka ku yi hira da yaranka kai uwa ka tara yaranka sun dawo daga makaranta ka ba su kaya su yi wanke-wanke su yi wanka su yi kwaliya su zauna ka ba su tarbiya amma sun da daga makaranta su yi wanka su dauki kaya su dauki jaka zamu je gidan baban mu zamu je gidan kawar mu ba gidan kawa bane bacewa ne amma yaro sai iyawo ko ta ina yana iyawo ko ta ina wannan ba tarbiya bane akan wannan kowa ya kula da ƴaƴan su
sunana Aisha Mustafa a matsayina na uwa abin da yake faruwa a garin bai kamata ba in an ce bom ya tashi a unguwa kaza za a ji an duba an ji an duba za ga yara ne kuma mace kuma bai kamata hakan ya faru ba ya kamata mu taimaka wa sojoji mu mu hada kai da su a kawo karshen wannan abubuwan nan dan ana cutar da yaran mu ne da mu ma iyayen kenan za zo a dauki yara a sa mata fom kuma ya mace karaman yarinya bai kamata akan yana faruwa ba so dan Allah mu hada kan mu taimaka wa sojojin nan dan aka kawo karshen wannan abubuwan nan kuma ya kamata in mun ga abun ba mu yi da shi ba mu ce mu fada wa sojoji saboda kar a cutar da mu a gida ko a anguwa ko a ina ma dan saboda kanmu ne karan kanmu da mu ma da kanmu a anguwan mu a hanya ne ko a ina dai haka mu je mu hanzarta mu je mu fada musu gashi wani abu fa anan ba mu yi da shi ba a samu a duba ko ma mene a ciki
sunan Lami Yusuf gaskiya wannan babban al'amari ne da yake ya shafi iyali ya shafi yara ya shafi iyaye ya shafi iyali a gaskiya mun gode wa sojoji abin da suke yi su mallaki Boko Haram a wannan garin amma kuma gaskiya yaran da ake amfani da su a fannin bom abin yana zama ba dadi ni dai ina roko ne wa hukumar gwamnati ta nemi hanyar da za ta shawarci iyayen yara su rinka kula da yaransu inda suke zuwa abubuwan da suke yi ya sa su mallaki hankalinsu na ɗaya ka haifi yaro na biyu kuma ka kula da yaro ba wai ka bar shi a kan layi a kan titi ba a yi ƙoƙari a sa su a makaranta a sa su a na addini a sa su a na boko su koyi abun amfana idan gobe aka ce musu su yi abin da ba kyau idan sun mallaki hankalin kansu sun koyi a makaranta sun koyi kuma hanyar nan Allah ba za su so su yi abin da bai kamata ba amma idan aka bar su suna ta yawo suna ta halin da ba shi ba za a yi amfana da su kuma ba za su san abu mai kyau da mara kyau ba gobe kuma su zama mana illa a cikin society na roƙon ga iyaye su dinga kula da yaransu ina kuma roko ga gwamnati ta yi ƙoƙari ta yi program da zai sa yaran nan su ragu daga layi a rage yawan su a layi so that kar a same su a amfani da su illa ne gare mu illa gare society shine fatara
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana Bintu tarbiyyar da uwa ya kamata ta ba ƴaƴanta tun kafin su kai lokacin da za su iya fita waje lokacin ne uwa ya kamata ta fara ba ƴaƴanta tarbiyya musamman kamar lokacin da suka fara tasowa daga gida tun suna ƙanana sai ta koya musu hanyar da ya kamata su bi mai kyau ba mara kyau ba saboda idan suka fita in ma suna gida ne ba ta sa hankali ba suna fita makaranta za su iya zuwa su samu wanda zai iya gaya musu abin da ba daidai ne ba to amma idan ita ta fara shi tun daga gida tana gaya musu tana nuna musu illan yin abubuwan da ba su da kyau koda wani ya fada a waje ba lalle ne su dauka ba saboda abin da uwarsu ta fada a cikin gida ya riga da ya zauna a jikin su amma idan ita uwa bata yi shi a gida ba so idan sun fita waje duk wani abin da wani zai fada a waje za su yi tunanin to tunda ba koyar su a gida ba shine mai bi hanya mai kyau so ina kiran iyaye ne da su fara ma ƴaƴansu tarbiya tun suna ƙanana ba wai sai sun girma ba shi ganye ma dama tun yana ƙarami ake lankwasa shi ba wai sai ya taso ba in ya taso kan ai dole in kai lankwasa shi sai dai ya kare so iyaye ya kamata su sa hankali akan ƴaƴansu tun suna ƙanana musamman mata
abin da ya sauka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin wakiliyar sashen Hausa Husaina Muhammad Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa baiwa yara tarbiya da ya kamata zai taimaka nesa ba kusa ba wajen kare su daga shiga yin ayyukan su subhanallahi a huta lafiya
A gaida Jummai Ali, kada ku shagala muna kawo muku waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi Garba dama bai yi nisa ba da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullun ga gogan naku Eli Kaya da yadda ta kaya fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Obasanjo ya rubuta wasika da ya buƙaci shugaba Buhari kada ya takara 2019 dan nuna ya gaza bangaren rashin nada hazikan ministoci, nuna bangaranci a mukamai da kuma rashin sanin makamar gyara. Bai taimaka shugaban kan labaru Garba Shehu ya ce Buhari bai yi fushi da wasikar ba.
Ya faɗi ra'ayinsa, mun ji shi, kuma tun da ya magana ma wasu mai sun faɗi nasu ra'ayi.
Hukumar EFCC ta tsare tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Babacin David Lawal bisa zargin badakar kuɗi kan tallafa al'ummar Arewa maso gabas. Mukaddashin shugaban hukumar Ibrahim Magu ya sha alwashin aiki.
Ba sani ba sabo. Duk wanda aka yi wanda ya shiga kabu zan mu ce da su.
Mataimakin shugaban kwamitin tsugaran da al'ummar Arewa maso gabas Tijjani Tumsa ya ce sun dau matakan tallafa duk masu komawa garuruwan su.
Za mu taimaka musu ta wajen kayan gina gidajen su da kuma sauran su.
Baya ga yunkurin wanzar da salama tsakanin manoma da makiyaya, rundunar soja kuma a jihar Adamawa ta damƙe mutum 11 ciki har da wani hakimi don bacewar wani soja a Numan. Bayani jana'izar tsohon babban alkalin Najeriya Tahiru Mustafa. Nasiru Adamali, kameran Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne wani jigo a ƙungiyar Kristan Najeriya Profesa Adamu Beki, da wani jigo kuma a ƙungiyar Fulani ta Miyatti Allah Alhaji Aliyu Iliyasu Arɗiɗo. Ga Profesa Beki.
Salamu alaikum, gaisuwa zuwa ga 'yan uwana maza da mata 'yan arewa. Kowanne tun yin abin da ya ga dama domin ba wanda zai sa baki ya ce kai abin da kai ba daidai ba ne, kai abin da kai ba daidai ba ne, sai kawai a bar abubuwa ya tafi haka. Wannan yana da babban illa, wato zai kawo mana mummunan tashin hankali nan gaba. Har zamantakeya ma a wuri daya na 'yanwanci, na abokanai, na makaranta da sauransu zai zama mana da wuya, domin kowa na tsoron kowa. To wannan ya kamata mu ɗauki matakai mu daɗa son junanmu. Ni burina shi ne a koyawa 'yan makaranta addinin, ba wai ka maida musulmi krista ba ko krista musulmi, amma a san asalin wayannan addinin da ake da su. Kowa ya sani ya gane, yadda wato in ka ga mutum musulmi ne ka gane abin da yasa yake musulmi, kuma ba abin da za ka mishi ka hana shi. Haka ma krista ba abin da ake kenan ba ko kaɗan. Shi yasa rashin ganewa muke daɗa haɓaka, yake daɗa haɓaka, yake daɗa haɓaka a rasa abin da za a yi na zaman yau da kullum a tsakaninmu. Abin ma ya kai ga muna ta ganin tashe-tashen hankali a cikin majalisa, inda muke begen su ne za su yi mana jagora su nuna mana abin da ya kamata a yi, su faɗakar da mu, su yi mana faɗa a yi dokoki da zai hana irin wayannan abubuwa a tsakaninmu. A'a, a maimakon wannan ana ta yin abubuwan da ba zai amfani jama'a ba. Wani zubin ma an kaga irin mutanen da ke cikin majalisa ba su fi a girga ba. Majalisa na sama da 300 kaga kila mutane 20 ko 40. Ina sauran suka ce me suke yi da ba za a zauna a mai da hankali wajen yi mana dokoki da zai taimake mu ba. Yawanci ma ba su san abin da ya kamata ya yi don zai tattauta wa jama'a a ƙasar nan ba. Har ya kai ga ana nan ana ta jayayya nan da can, a ja wannan a ja wannan, me zai sa haka? To neman dalili dai a dai dagula hankalin mutane mu rasa wurin kamawa. Ƙasar nan na buƙatar ci gaba ta kowane fanni. In ka dubi lokacin da muka samu mulkin kai 1960 zuwa yau, a gaskiya a gaskiya banda shaidan ci gaba na ɗaiɗaiɗai nan da can nan da can, a ƙasa ita kanta ni ba zan ga wani abu da za mu ci mun yi muhimmi na nuna ci gabanmu ba. Domin duk abin da ma muka gada daga hannun Turawa duk mun taɓarɓare su. Muna nan muna ta rarrafawa ne yanzu mu yi ƙoƙarin ta da su. Babu jirgin sama, babu jirgin ƙasa, ga su nan dai hanyar motoci tun na independent su muke ta aiki har yanzu.
Shi ma Alhaji Arɗiɗo na ƙungiyar Miyatti Allah ya ce.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Aliyu Iliyasu Arɗiɗo, tsohon sakataren ƙungiyar Miyatti Allah ta jihar Kaduna, kuma jigo a cikin ƙungiyar ta Tarayyar Najeriya. Wato da Allah ya sa yara sun amfani da koyarwar da mu muke kiransu a kai muke gaya musu abubuwan da ya kamata wanda dattije suka samu a kansa, wanda alhamdulillahi mu ba a samu irin haka a mu ba, su yanzu suka zo suke irin wannan abu da ba a samu haka ba. Don haka to muna roƙonsu da su gyara kawunansu domin su zauna lafiya kamar yadda magabata suka zauna lafiya. To game da rikicin manoma da Fulani a tarayyar Najeriya, yawanci manoma wanda za a zo ya dan lalurarsa a ibi kawai a ce ya je wuri kaza sai ya je ya tari labin shanu ko inda suke kiwo kawai je ya gona anan. Yanzu abin da ya shafi wanda ake magana kamar tattalin arzikin ƙasa yanda ake ta faɗi tashi, yanzu mu abinda muke roƙo ga ƴan ga mutanen Najeriya baki ɗaya da a ci gaba da addu'a da kuma yin ma gwamnati biyayya da kuma sa ta akai akan abin da ya kamata a faɗin musu gaskiya, domin ga abubuwan da ya kamata a yi akai, wasu sun koma sun raɗe suna cutata ma ƴan uwa, su kuma shugabannin su zan cewa suna kamanta gaskiya suna adalci ba su koma su zauna inda ba sa ganin al'umma ba. Ta haka nan mutanen Najeriya suna cikin musibar da sai dai Allah ya fitar da su, amma a yi haƙuri. Ina roƙon 'yan majalisar tarayyar Najeriya da su ji tsoron Allah su taimaki al'umman da suka kai su wannan guri, shine su yi aikin da ya kamata a kansu, domin ba aikin kansu suka je yi ba, sun je aikin al'umma ne. Don haka faɗa akan abin da za su samu ba shi ne ba, a'a abin da zai raya al'umma ne da abin da zai gina su shi ya kamata su yi magana a kai, amma sun saki aikin da ya kamace su sun koma suna yin abin da ya san ransu kawai. Wannan ko ba zai kai su gansara ba, domin za su dawo gida su cimma al'umma. Kuma idan mutum bai gina alheri ba, to shi ma ba zai ga alheri ba. Kuma alhamdulillahi ina kira ga duka al'umman Najeriya wanda suke bangaren Kiristoci da Musulmai da su yi tsoron Allah su zauna lafiya. Addinan nan gabaki ɗaya wanda ake magana a kansa musamman addinin Musulunci, sunan shi ma Islam ne, zaman lafiya ne. Saboda haka su ma Kiristoci sun tabbatar da cewa babu maganan bloodshed, babu maganan zubar da jini a cikinsa, babu takala, abu ne wanda yake buƙatar a zauna lafiya. Idan babu zaman lafiya, babu inda alheri zai shigo a kowace irin ƙasa ce wannan. Don haka ana cewa ma annasu linnasu min badawin wa hagaratin badun da badun izalam yashuru hadamu, da mutanen birni da mutanen ƙauye kowa ya yarda cewa bawan kowa ne, idan bai bauta ma kansa bai bauta ɗan uwansa ba sai su rushe baki ɗaya. Don haka nan ina kira ga al'umman Najeriya da kowane bangare su zauna lafiya, shine alheri da albarka zai zamo a cikin wannan ƙasa namu, don mu zauna lafiya mu ci riba.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, ga kuma shirinmu na ƙarshe kafin mu yi sallama da ku baki ɗaya.
A ƙarshe, wani harin ƙunar baƙin waken da aka kai da mota yau ya ɓararraka wani wurin da ke cunkushe da jama'a da ke wani ginin gwamnati a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, ya kashe mutane aƙalla 95 baya ga wasu 163 da suka jikkata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta halarci tattaunawar maido da zaman lafiya tsakanin 'yan tawaye da sojojin gwamnatin Siriya, wanda za a yi a garin shakatawar nan na Sochi da ke Black Sea. Ministan tsaron Amurka Jim Mattis ya ce Amurka za ta ci gaba da abin da ya kira daurewa da kuma samar da hanyoyin tabbatar da zaman lafiya a ruwayen Koriya.
Duka duka kuma masu sauraro, da haka Allah ya kamu ƙarshen shirin a daren nan, sai kuma can da asubahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye, inda za ku saurari shirin Zaɓe ko Naɗi na Ladan Ibrahim a yawa. Kamin nan, a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu, da ma injiniya da ya riƙa masa, a nan ni Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.